قال الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانات أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, wanda ya kaddara sake saduwarmu a wannan majalisi mai albarka bayan an tafi hutu, zan ce, ko kuma an tafi ibada ta watan Ramadan, wanda muke fatan Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan da muka gabatar a wannan wata, ya karɓi sallolinmu da kiyamun laili da sadaka da dukkan ayyukan da muka gabatar a wannan lokuta masu albarka masu sarki. Kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuranmu da gazawarmu wanda muka yi a cikin waɗannan kwanaki. Kuma Ubangiji madaukakin sarki ya nuna mana maimaituwar irin waɗannan kwanaki masu alkhairi masu albarka, ya datar da mu zuwa ga ayyuka na ƙwarai, ayyukan da suka dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda aka sani, mun fara wato juz'i na ƙarshe na Al-Qur'ani, wato shine juz'u amma wanda muka yi suratul Naba, sura ta farko a wannan juz'i. Muka je ƙarshen ta wanda zamu tashi sura ta gaban ta, suratul Nazi'a. A lokacin da muka zo bayanin suratul amma bin suratul Naba, mun faɗi cewa kusan surorin wannan juz'i suna ba da ƙarfi ƙwarai da gaske wajen batun tashin alkiyama, sun tayar da mutum bayan mutuwa, da kuma abin da zai biyo bayan wato tashin mutane da kabari na hisabi da wuta da aljanna, da kuma mai da martani da kafirai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta fafatawa da su wajen yadda da batun cewa mutum bayan mutuwa Allah zai tashe shi. Bayan mutuwa akwai tashi, akwai hisabi, akwai kuma aljanna da wuta, wanda suke karyata Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wannan. Ita wannan juz'i kusan surorinta da dama sun yi wannan batu, tare da bujuro da dalilai daban-daban wanda hankali zai karba zai gamsu da su akan cewa akwai tashi bayan mutuwa. Wato bayan wannan rayuwa da muke ciki ta duniya, akwai wata rayuwar daban wanda a cikinta ne Ubangiji madaukakin sarki zai tantance mutanen ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba, waɗanda suke na ƙwarai su samu sakayya ta ƙwarai, wanda kuma ba na ƙwarai ba Ubangiji ya sakanta musu gwargwadon ayyukansu. To wannan sura ita ma ta biyu, suratul Nazi'at, kusan abin da ta sa wato ta kunsa ke ne, ita ma ta kunshi batu batun tabbatar da ranar alkiyama, da cewa akwai alkiyama, sannan kuma da mayar da martani ta hanyar bijiro da wasu hujjoji da suke nuna tabbatar ranar alkiyama din, wanda Ubangiji madaukakin sarki ya kawo, wanda hankalin dan adam zai ji ya kuma gamsu da shi. Sannan Ubangiji madaukakin sarki ya yi ishara zuwa ga halin dan adam na ɗagawa da bijirewa umarnin Ubangiji madaukakin sarki, da faɗa da gaskiya, da faɗa da manzannin Allah. Aka kawo misali da Fir'auna, wanda ya zama misali ne na wanda ya ja da Allah madaukakin sarki, kuma bai kai bai ji da daɗi ba. Ubangiji madaukakin sarki ya kama shi da laifinsa a nan duniya da kuma lahira. Wannan sura a dunkule abinda take tabbatarwa kenan, wanda kuma a ƙarƙashin wannan akwai tabbatar da gaskiyar annabcin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya zo da batun ya zo da musulkan larabawa batun cewa bayan mutuwa za a tashi su suna kuma ƙaryata shi akan wannan to tabbatar da wannan gaba ta cewa akwai tashin alkiyama wannan tabbatar da gaskiyar annabcin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama haka nan tabbatar da annabcin annabi Musa alaihi salam shi kansa tabbatar da annabcin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama domin babu yadda za a yi annabi Musa ya zama annabi mai gaskiya daga Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya zama ba annabi ba ba mai gaskiya ba saboda duk irin hujjojin da annabi Musa alaihi salam ya bujuro da su waɗanda suka tabbatar da cewa shi annabi ne shi dan aike ne dan sako ne daga Allah to manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da hujjojin da suka fi waɗannan ya zo da hujjojin da suka fi gamsarwa sama da na annabi Musa alaihi salam to in har annabi Musa ya tabbata manzo ne mai gaskiya daga Allah to babu shakka wannan yana nuna cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya fi cancanta da ya zama annabi ya zama mai gaskiya daga Allah madaukakin sarki wannan sura ana kiranta da wannan sura suratul najiati kusan a wasu littattafai na tafsiri ko kuma a wasu littattafai na tafsiri da hadisi akan ambace ta tare da idafar wawun farko na kalmar wan najiati wato suratul najiati wato bisa da hikaya kamar an hikaito kalmar farko ta cikin wannan sura din sannan ana kiranta da wasu sunaye daban kamar suratu as-sahira saboda kalma as-sahira da tazo a ciki bata zo a cikin wata sura ba banda wannan wato in banda wannan sura babu inda kalmar as-sahira tazo haka nan kalmar an-nazi'at in banda wannan sura babu inda tazo wasu sun ce ana kiran suratu al-mudabbirat saboda wannan kalma ita ma bata maimaito a wata sura ba in banda wannan sura ka kan sura ce makkiya ayoyinta a bisa littafin mutanen kufa 46 a bisa littafin jumhur kuwa ayoyinta 45 a jerin gwanan saukar surorin alkur'ani wannan ita ce ta 81 ta sauka bayan suratul naba'i kafin suratul intiqam ubangiji madaukakin sarki ya bude surar da fadar ta bismillah sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim wan nazi'ati gharqa ina rantsuwa da mala'iku masu fuzgar rai da karfi wan nashiqati nashqa da kuma masu cire rai cikin sauki da nishadi wasabihati sabha da kuma masu linkaya a tsarin samaniya linkaya ta sosai فالسابقات تبقى كأن ما سجدوا وجن إسد ساقون أبن جدي جدوا تسوسي فالمدبرات أمرا كأن ما سأسار الأمر يوم ترجف الرادفة رانر دمي جرجزا ذاتي جرجزا تتبعها الرادفة mai biyarka tana biyarka. Qulubun yawma idhin wajiba, wasu zukatan a wannan rana cike suke da tsoro. Absaruha khashi'a, gannan su a kaskance suke. Yaquluna, suna cewa a inna lamarduduna fil hafira, yanzu ashe mu lalle za a mayar da mu rayuwar mu ta farko. A idza kunna izaman nasira, ashe idan muka kasance rididdigaggun ƙasusuwa. Qalu, suka ce, tilka idan sirratun kafira, wannan komowa idan har ta yiwu komowa ce ta asara. Fa innama hiya zajratun wahida, to ita ba wani abu bane face tsawa guda daya. Fa idza hum bisahira, sai ga su akan tudun kasa. Ubangiji madaukakin sarki ya bude wannan sura da rantsaranci. Yayi rantsuwa da annazi'ati gharqa, da annashiqati nashqa, da as-sabihati sabha, sannan as-sabihati sabqa, sannan al-mudabbirati amra. Abubuwa biyar ubangiji madaukakin sarki yayi rantsaranta da su a farkon wannan sura don tabbatar da wani gagarumin abu wanda dan adam a wancan lokaci har ma yanzu yana shakka ko yana tantama a kansa. Ubangiji madaukakin sarki yana yin rantsuwa da abin da ya ga dama, a san da ya ga dama, babu mai shiga gabansa, babu mai tsaron numfashinsa. Ubangiji madaukakin sarki yana yin yadda ya so, domin Ubangiji yana aikata abin da ya so. Fa'alun ne lima yurid, abin da ya ga dama zai yi. Kai dan adam ba ka da iko, ba ka da hakkin da zai sa ka yi rantsuwa ba da Allah ba. Ba za ka ce Ubangiji ya yi rantsuwa da wani abu ba shi ba, don haka kai ma ya ba ka damar kenan ka yi rantsuwa da wani abu ba Allah ba. Ba ka da wannan wato damar, ba ka da wannan hakkin, kuma wannan ba hujja ba ce, domin shi fa'alun ne lima yurid, la mu'aqqiba li hukmihi, babu wanda zai shiga gabansa ya ce dan ne yayi hukunci iri kaza. Baka Ubangiji yana rantsuwa da abin da ya so, dan adam kuma yana rantsuwa ne da Allah kawai, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa, yake cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, wanda duk zai rantsuwa to yayi da Allah ko yayi shiru. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka, wanda duk zai rantse da wani ba Allah ba to yayi shirka. A wata ruwaya ta Tirmidhi ya inganta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faqad kafara, yayi aikin kafirci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa billahi wal uzza falyaqul la ilaha illallah, wanda duk ya rantse da Lata da Uzza to ya sauri ya dawo ya jaddada imanin sa ya ce la ilaha illallah. Haka nan wanda zai rantse da Aradu da Tarnata da Dudu ko da rawani shi, to lalle wajibi ne ya jaddada imanin sa ya ce la ilaha illallah. Kuma babu bambanci tsakanin rantsuwa da wani Allah, Lata da Uzza, ko kuma rantsuwa da wani wanda ake girmamawa. Bai halatta ka rantse da mala'iku ba, bai halatta ka rantse da annabawa ba, bai halatta ka rantse da ainihin waliyai ba, bai halatta ka rantse da shehinai ba, ko wasu shuwagabanni, ko wani dodo, ko wani abu wanda kake ganin girman sa a idon ka. Duk wannan rantsuwa da ba aka kai ta ba da Allah ba, wannan rantsuwa ce ta shirka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yayi faɗi wannan hukunci, faqad ashraka. Amma Ubangiji na da damar shi ya rantse da abin da ya ga dama daga cikin halittarsa. Rantsuwar Ubangiji da wani abu na halittarsa, wato yana yin ta ne domin ya jawo hankali zuwa ga la'akari da girman wannan halitta. Ubangiji yana rantsewa da abu ne don ya nuna maka kai ɗan adam cewa wannan abu ne mai muhimmanci kuma mai girma, wanda a cikinsa kudurar Ubangiji da jalalarsa da kamalarsa take bayyana. Duk sanda Ubangiji ya rantse da wani abu, to yana jawo hankalinka ne a kan kai la'akari da wannan abu. A cikinsa akwai abin da zai nuna maka girman kudurar Ubangiji maɗaukakin sarki. A waɗannan ayoyi guda biyar Ubangiji maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da wasu abubuwa, ko dai su zan abu ɗaya ne amma kuma a wani yanayi daban-daban, ko kuma wasu abubuwa ne masu kama daban-daban. Wannan da ake farka, malamai sun yi saɓani wajen tafsirin wannan aya, kusan akwai kauli ya kai 11 wajen me ake nufi da annazi'ati. annazi'ati ana nufin mala'iku, ko kuwa a'a ana nufin taurari, ko kuma a'a ana nufin maharba mayaka, ko ana nufin dawakansu, ko ana nufin rayuka. Duk wannan maganganu ne da malamai sun faɗa wajen tafsirin wannan aya. Amma abinda yawancin malamai suka fi rinjayarwa, suka fi ambata, shine batun cewa anan Ubangiji yana rantsuwa ne da mala'iku. Yace wannazi'ati, wannan isara ne zuwa ga mala'iku masu fuzgar ran kafiri da ƙarfi, wato suna fuzgar ran kafiri mummunar fuzga, muguwar fuzga, fuzga domin cire shi daga jikinsa. Ubangiji maɗaukakin sarki yana ishara, ya buɗe wannan sura wacce take magana akan tabbatar da ranar alƙiyama da batun alƙiyama as-sughra. Alƙiyama as-sughra kuma ita ce mutuwa. Ubangiji dan ya tabbatar musu da cewa akwai fa alƙiyamatul kubra wacce ake ja da su a kai. To sai ya fara ambato musu da alƙiyamatul kubra, ita ce mutuwa, cewa za su mutu. Kuma in har ba su canza aƙida ba za su yi mummunar mutuwa, domin mutuwa ce da ba za su ji da daɗi ba. Tun daga nan za su fara gane cewa abinda suke kai ba gaskiya ba ne, kuma magana da suke faɗa ta cewa babu ranar alƙiyama tun a wannan lokacin za su gane ba daidai ba ne. Kuma Ubangiji sai ya fara da batun mutuwarsu, cewa nazi'ati, ina rantsuwa da mala'iku masu fuzgar ran kafiri, zarkan mummunar fuzga, wato fuzga da ƙarfi. Ubangiji maɗaukakin sarki a nan yana nuna cewa ran kafiri lokacin da ya zo mutuwa ba za ta fita daga cikinsa cikin ruwan sanyi ba, cikinsa sauƙar hanya. Ko da kuwa kai da kake kusa da shi baka ga alamu ba, to shi ya san me yake ɗanɗana, wace kuɗa yake ɗanɗana. Ubangiji maɗaukakin sarki a cikin littafinsa yana gaya mana cewa ranar da kafiri zai zo mutuwa, mala'iku waɗanda Ubangiji zai turo domin su karɓi ransa, mala'ikun azaba, za su zo tare da razana da tsoratarwa. Walau tara idh zalimuna fi ghamarati al-maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم ستجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وبنجي يتي ولو ترى دا أتي ذاك جني إذ الظالمون في غمرات الموت يا عند الظالمين كتي فكما قاجم مسوى والملائكة باسطوا أيديهم ملائكتكم تنشمق لهن ينسوا دون أجوارس أخرجوا أنفسكم كفتوا درايكم ku fito da ran naku. Al-yawma tujzawna 'adhaban huni, a yau za ku dantana azabar wulaƙanci, za a nuna muku azabar wulaƙanci saboda abinda kuke faɗa game da Ubangiji wanda ba gaskiya ba, saboda kuma girman kan da kuke yi wa Allah, kuke yi wa ayoyin Allah. To anan kaga Ubangiji maɗaukakin sarki ya nuna tun daga lokacin karɓar rai mala'iku za su fara dantana wa kafiri azaba. كما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتكين حديث البراء بن عازب يا فتحك يسي لوك سند كافر يزو متوى وبلغي دي زي تورو مسا ملائكو ما تفكو في بقى كي إلم زو سنة توكيدة ونجد كفني سنن كما سنة توكيدة ونجد كفني لوك سند زاب زو سكيدة شي وَيَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ أُخْرِجِي إِلَى عَذَابِ رَبِّكِ يَا كَيْ وَنَّ مُمُّونَ الرَّيْ يَا كَيْ وَنَّ الرَّيْ وَتَكِي مُوْهُوَ كِي فُتُو زُوَا بَعَذَابَ تَوْ أُبَنْجِدِي هَلُوكَةٍ ذَا وَنَّ إِذِي رِكَ فُتَحَ كَالْتَلَدَ وَنَّ مَمَّتِي وَنَّ كَافِرِي فَيَنْدَ بَعَ تَبَجِي إِلَنْ صَبَى yanda ba a taɓa jin tsoyin wani mushe irinsa ba. A wannan lokaci nan za ta warwa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ta warwa a cikin jikin mutum, a cikin jikin wannan kafiri. Sai wannan mala'iku su fuzgo wannan ran da ƙarfi, haka za ta fito, tana fitowa su sa ta a cikin wannan, wato wannan likafa ne wanda yake na wato buhu ne na algarara haka za a sa ta a ciki sannan su dauke ta su yi kasa da ita a rurrufe kofofin sama gaba daya kowane masu gadin sama kowane mala'ika da suke gadin sama za su rika cewa su kada a suke mutu da wannan gawa da wannan ruhi ta kofa su wato kowanne zai rika kankamin a wuce da wannan ruhi ta cikin wannan kofa duk sanda suka wuce ta gaban wasu mala'iku sai wannan kuma wani rai ne haka mai tsoyi haka mai wari haka mala'ikun azaba su ce ai wannan ran wane ne dan wane a kira shi da wani mummunan suna ko mafi munin suna da ake kira shi da shi a nan duniya to haka har za su tafi da shi zuwa ga makomarsa kaga ubangiji madaukakin sarki ya nuna ran kafiri ba za su fita da daki ba shine ma'anar wannazi'at zarqa sannan ubangiji ya ce wannashiqat nashqa da mala'iku masu zare ran mumini cikin sauki cikin nishadi wato ba tare da azabtarwa ba haka tun abinda zai iya faru ga kafiri shi zai kasance mala'iku sun zo masa suna kanshi fuskar su fara kal su zo da littafani wanda yake na aljanna ne sannan su zo da turare wanda yake na aljanna ne a kama wannan littafani mala'ikan mutuwa idan ya halarci gurin ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ukhruji ila rabbin ila rauhil lahi wa raihan ila rabbil ghairi ghaffar ki fita zuwa ga ni'imar Allah ki fita zuwa ga hutu ki fita zuwa ga ubangiji wanda ba da fushi da ke ba ki fita radiyatan mardiyan anki kina abar yarda kina mai yarda kuma abar yarda haka mala'iku za su rika ce ma wannan rai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dai ran ka rika shiga ka rika fita kamar yanda ruwa yake shiga daga cikin wato yake zuba daga cikin tulu haka za ta dalala wato ba tare da wahala ba wannan ba yana nuna cewa babu wahalar mutuwa ba gaba daya wato wannan aka kwatanta da mutuwar kafiri mutuwar mumini ne sauki amma wannan bayar da cewa za a mutu ba tare da an shiga cikin magagi da maye na mutuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da mutuwar ta zo in ya tuma lokaci ya farfado ya kanta inna lil mauti la sakara lalle mutuwa na da magagi lalle mutuwa na dauke da magagi wannan ma'aiki kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama bare wanda ba shi ba sauraka wannan sakaratul maut din akwai da za ta zo ga kowa kamar da ubangiji yake wa ja'a sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid wato sakaratul maut ma gagin mutuwa zai zo da gaskiya haka akwai ba gagin mutuwa da kowa zai ji shi amma wanda kafiri zai ji shi azaba wato ubangiji zai ninninka masa azaba tun a nan duniya azaba ta wulakanci mumini kuma ransa zai fita cikin sauki ko da kuwa zai samu sakaratul maut sannan waɗannan ayoyi suna nuna cewa masu karɓar rai mala'iku ne ba mala'ika ɗaya ba ne duk da cewa akwai malakul maut shi ne shugabansu amma yana da masu taimaka masa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrijuna huwa al-qahiru fawqa ibadihi hatta idza ja'a ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrijuna wato har idan mutuwa ta zo wa ɗayansu tawaffatu rusuluna manzanninmu za su karɓi ransa to haka ga ashe kenan akwai waɗanda suke taimaka wa malakul mauti duk da ubangiji ya ce kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku ya rika karɓar ranku shi zai karɓi ranku to akwai wanda za su taimaka masa ta haka hadisul bara ya zo cewa idan mala'ikun suka zo shi kuma shi ne zai wuce gaba shi zai jagorance su haka wannan ayoyi ma suna nuna cewa mala'ikun da suke karɓar mutuwa ba mala'ika ɗaya bane mala'iku ne sai dai shi malakul mauti wanda wasu suke ce masa azra'ilu duk da cewa babu wani hadisi da ya tabbatar da cewa sunansa azra'ilu babu aya da ta tabbatar da haka hadisai sahihai da kuma aya alqur'ani abinda suka kira shi da shi ne malakul mauti wannan shi ne sunansa shine kuma ainihin mukamin ta saboda haka ta kirawo shi malakul mauti kamar da aya ta kirawo shi kamar kuma yanda hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sahihai suka kirawo shi ba azra'il ba ubangiji yace wasalihati sabha ina rantsuwa da mala'iku masu nuntsaya a cikin sararin samaniya nuntsaya ta sosai wato waɗanda suke yawo ɗauke da umarnin ubangiji domin kaiwa zuwa ga inda ubangiji maɗaukakin sarki ya hore su sosai mala'iku suna kai komo a sararin samaniya ubangiji maɗaukakin sarki yana aiko wasu da wahayi zuwa ga annabawa ya aiko kuma wasu da wasu ayyuka da ya kaddara faruwarsu a doron kasa ya turo mala'ika domin zartar da wannan abu to yayin da zai taho kasa don zartar da wannan abun zai yi ninkaya a sararin samaniya wato kamar yadda kifi yake ninkaya a ruwa shi kuma mala'ika haka yake ninkaya a cikin farfajiyar sararin samaniya ubangiji maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da waɗannan mala'iku domin ya nuna girman sha'aninsa fasabiqati sabqa anan zamu ga ubangiji bai ce wasabiqati sabqa ba sai aka zo da fa mai makon wa ayoyi uku na farko duk wa ake kawa amma aya ta hudu sai aka ce fasabiqati sabqa wanda yake nuna maka cewa wannan aya ta hudu tana bayanin abin da yake faruwa ne bayan aya ta uku wato bayan mala'iku sun yi ninkaya a cikin sararin samaniya a dalilin wannan ninkayar kuma za su rika tsere a junansu domin isar da wannan aikin da ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗora musu don haka wannan as-sabiqat abinda yake faruwa ne bayan faruwar sabiqat sabqa shi yasa ba a zo da wawun ba domin zuwa da wawun zai nuna wani abu ne shi ma mai zaman kansa amma fa'un tana nuna faruwar wannan abu bayan faruwar abin da ya gabata shine as-sabihati sabha bayan sun yi ninkaya a sararin samaniya za su yi gaggawa su yi tsere wajen isar da wannan sako na ubangijin fal mudabbirati amra sa'annan shi ma in ku kula za ka ga face da wawan ba sa'annan masu tsara al'amura wato zartar da al'amuran da ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗora musu nauyin zartarwa mala'iku ba sa yin wani abu ba tare da ubangiji maɗaukakin sarki ya sa su ba saboda haka duk abin da suke gudanarwa a doron kasa ubangiji maɗaukakin sarki shi ya ba su wannan aiki shi ya sa su wannan aiki don haka da umarninsa suke yi wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji yake cewa mala'iku suna cewa ba ma sauka daga sararin samaniya zuwa doron duniya sai da umarnin ubangijinka abinda yake gaba gare mu da abinda yake baya gare mu duk naki ne mallakar sani da abinda yake tsakanin haka wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka bai zama mai mantuwa ba saboda haka babu wani abin da mala'ika yake yi sai da umarnin ubangiji la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru haka a tadbir da ubangiji ya jingina musu yace fal mudabbirati ba yana nuna cewa gaban kansu suke yi ba yana nuna su suke tsatsarawa da kansu ba a'a ubangiji ne yake aiko su su yi kamar yadda suke karantawa a cikin arba'una hadisan hadisi na hudu hadisi Abdullahi ibn Mas'ud yayin da ubangiji ya so halittar mutum bayan ya kasance dugon maniyyi ya kasance gudan jini sannan kuma ya kasance tsoka sai ubangiji ya turo mala'ika ya umarci shi da rubuta arzikinsa da ajalinsa dan wuta ne ko dan aljanna to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ubangiji ya umarci shi dan haka ba shi ne zai yi gaban kansa ya ce ga abinda yake so ya wakana ga wannan mutum ba sai abinda ubangiji ya sa shi dan haka ubangiji maɗaukakin sarki ya raba ayyuka ga mala'iku wasu wani mala'ikan ubangiji ya bashi umarnin zirga-zirga tsakaninsa da halittarsa wato wajen kai wahayi kamar mala'ika Jibril wanda shi ne yake jagorancin abin da ya shafi saukar da wahayi zuwa ga annabawa da kuma abin da ya shafi rundunar ubangiji duk tana hannunsa shi ne chief commander na rundunar ubangiji gaba daya haka nan mala'ika Mika'il ubangiji maɗaukakin sarki ya wato jingina masa abin da ya shafi
daukar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai duk suna a hannunsa. Shi ko mala'ika Israfil shine wanda yake tsakaninsa da Ubangiji, shi yake dauko wasu sakonni yana isar da su zuwa ga sauran mala'iku. Ubangiji ya ce ayi kaza, Ubangiji ya ce a isar da kaza, shi yake wannan. Sannan kuma shi aka wakilta wa Musa kaho. Musa kaho yana karkashin wasu wakilinsa. Sannan mala'ikan mutuwa shi kuma Ubangiji madaukakin sarki ya dora mata nauyin karɓo rayukan wanda duk ajalin su ya zo lokacin mutuwa sa dai. Shi kuma shi ne zai tafi da abokan ayyukan sa da mutu zartar da wannan umarni na Ubangiji. Da haka Ubangiji ya raba ayyuka ya dora wa mala'iku. Sannan akwai wasu mala'ikun da Ubangiji ya yi su ba a ba su wani aiki na musamman ba, abinda kawai aka yi su da shi shine kawai su yi ta bautar Allah. Da haka Ubangiji ya yi wasu mala'iku kawai aikin su su tsaya kam tun daga halittarsu har tashin kiyama. Wannan shi ne abinda ake so su yi. Akwai kuma waɗanda Ubangiji ya yi su kawai aikin su shine su yi ruku'u. Wannan ruku'u za su yi sai har Allah ya tashi duniya. Wasu kuma Ubangiji ya halicce su kawai su yi sujjada. Wannan sujjada shi ne kawai abinda aka halicce su. Wasu kuma su yi ta tasbihi kawai, ba dare ba rana ba ƙaƙƙautawa. Wannan shi ne cin su, shi ne shan su, shi ne numfasawa. Don haka kaga ashe kai ɗan adam idan ka yi wa Allah kutunci ka ce ba za ka bauta masa ba, idan da Ubangiji yana ƙaruwa ma da bautar da halittarsa za su yi masa, to sama mala'iku ta ishe shi. Ballantana baya buƙatar komai, ba abinda Ubangiji yake buƙata daga wajen su. Ubangiji ne cikakkiyar wadata ne, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ubangiji ne cikakkiyar wadata ne wanda kila a gode masa ko an ko an su. Haka inda a ce ma zai buƙaci ibada, wato ibada da ɗan adam zai yi za ta amfane shi, to ta mala'iku kawai ta isa ta ishe shi. To ballantana ma babu abinda zai amfana daga wajen mu. Shi yasa ya tabbata a cikin hadisin Abu Dharr al-Ghifari, hadisin Ahli Sham wanda Muslim ya ruwaito, da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ji shi daga Ubangiji. Hadisi ne mashuhuri wanda ana kira da shi ko da yake ya ibadi ne a kan dukkan mahalan. A cikin sa Allah madaukakin sarki ya ce to ya ibadi da Allah, awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Ya ku bayina, da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku, wato tun farkon halitta ku har zuwa karewar ku, da mutanenku da aljannunku kaka za su zama zuciyarsu tana bisa tsoron Allah, irin ta mafi tsoron Allah a cikin ku shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, shi kowa tsoron Allah ana ce ki ana asqakum billah, ni na fi ku tsoron Allah. To da kowa zuciyarsa za su zama kamar ta manzon Allah wajen tsoron Allah da takawa, ma za da zalika fi mulki shay'a, wannan ba zai kare komai a cikin mulki na ba. Wato da kowa zai zama tsoron Allah ta kamar na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to wannan ba zai kare Allah. Haka nan law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajul wahid minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. Da a ce dukkaninku na farko da na ƙarshe, mutanenku da aljaninku za su zama bisa, wato zuciyarsu ta zama bisa fajirkin wanda ya fi kowa fajirki daga cikinku. Wanda ya fi kowa fajirki shi ne wa? Shi ne shaitan. Da kowa zuciyarsu za su zama irin ta shaitan, to wannan ba zai cutar da komai a wajen Allah. Saboda kaga ashe Ubangiji da ya yi ka, ya ɗora maka nauyin bauta maka, gata ya yi maka, kuma kanka kake yi wa ba shi ba. Amma abin takaici sai ka ga wasu suna aikin ibada amma dai suke kamar Allah, kamar suna wato yin wani abu ne Allah ne yake amfana da ibadarsa, ba wai su suke amfana da ibadarsa. Ka ga mutum yana aiki tukuru, ko ka gan shi yana azumin lalle a sabar abin nan litinin da alhamis, yana azumin ayyamul bidi, ko ka gan shi in an nemi taimako yana bayarwa ya gina masallaci, in wani abu ya same shi na azaba na musiba sai ka jera goranta wa Allah, Allah mai nayi ina fa kaza ina fa kaza ina fa kaza. Wato kamar Allah yake yi wa yanzu shi Allah mai yasa za ka man haka, bayan gashi kai ma na yi maka, saboda haka tunda na baka ni ma ka bani mana walbani walbaka mana. To kaga wannan bai fahimci cewa duk aikin da yake yi wa kansa yake yi wa, ba wai kana yi bane dan Allah yana amfana da wannan a'a kana yi ne yana tara maka domin akwai ranar da zaka ga sakamakon wannan aiki naka to ubangiji madaukakin sarki da yake kalmo da sirati amra masu tsatsara al'amura ba yana nufin waɗannan mala'iku suna gaban kansu ba suna karawa da kansu a'a su suna jin abinda ubangiji ne ya umarce su da shi kamar da yake aladul khalq wal amr alitta dai ko bari umarni duka sun tattara ga ubangiji madaukakin sarki don haka shi ne yake da al'amurin kauni da kuma al'amurin shari'a duk a hannunsa to bayan ubangiji ya yi rantsan nan sai kuma ba a faɗi jawabul qatl ba menene dalilin da ubangiji ya yi waɗannan rantsan malamai suka ce an shafa jawabul qatl lil ilmi biji saboda kowa nan zai fahimci menene jawabin menene sakamakon wannan rantsuwa me yasa ubangiji ya yi wannan rantsuwa saboda abinda zai biyo na ayoyin gaba su za su fassara maka dalilin yin rantsuwa domin wani yawma tarjukur rajifa ranar da mai girgiza za ta yi girgiza kama kenan ubangiji ya yi waɗancan rantsuwa ne don tabbatar da ranar kiyama kamar ubangiji yana cewa da tub'atunna yawmal qiyamati yawma tarjukur rajifa tabbas lalle haƙiƙa sai an tashe su ranar gobe kiyama ranar da mai girgiza za ta yi girgiza tatba'u har radifa mai biyarta za ta bi bayanta ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yace anan ana nufin annafatani al-ula wa thaniya wato busa guda biyu da ubangiji zai sa ayi busar farko da busa ta biyu wa yawma yunfakhu fi suri fata'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun ubangiji zai sa ayi busa a cikin kaho waɗanda suke cikin sammai da ƙasa gaba ɗaya duk su faɗi su suma sannan a sake yin wata busa ɗin kuma sai su tashi tsaye kowa kuma yana jiran me zai biyo baya wannan sune yawma tarjuhur rajifa ɗin tarjuhur rajifa take busa ta farko inda Abdullahi ɗan Abbas ya ce take girgiza ta farko tasba'u har rajifa me biyarta tana biyarta ita ce busa ta biyu amma albajirinsa Mujahid ibn Jabr shi yana cewa yawma tarjuhur rajifa wannan daidai yake da fadar Allah yawma tarjuhul ardu wal jibalu kenan girgiza da ubangiji madaukakin sarki zai sa kasa da duwatsu gaba ɗaya su shine tarjuhu rajifa din girgiza ta biyu kuma ar-radifa din shine fadar Allah madaukakin sarki da yake wa humidatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida za a dauki kasa da duwatsu a kwankwace su a nike su nikewa guda daya don haka a busa ta farko ubangiji madaukakin sarki zai sanya kasa ta yi girgiji da ita da zuwar wasu gaba ɗaya su girgiza saboda alamar cewa alkiyama ta mutu alkiyama ta zo shine idza zulzilatil ardu zilzalaha da ubangiji ya faɗa sannan busa ta biyu kuma ko kuma girgiza ar-radifa da ubangiji ya faɗa shine wannan abin da zai biyo baya na yadda ubangiji zai daddauki duwar wasu da kasa gaba ɗaya a nike ta gaba ɗaya ya zama na wata kasa ce kuma daban ubangiji zai samar wanda a kanta za a yi hisabi yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar lillahi al-wahid al-qahhar ubangiji ce ranar da za a canza kasa ba wannan kasar ba sannan a canza sammai ba wannan saman ba a wannan lokaci kowa da kowa zai bayyana da Allah a lokacin ubangiji madaukakin sarki zai nuna ikonsa Allah yake qulubun yawma idin wajiba wasu zukata a wannan rana cike suke da tsoro absaruha khashi'a gannan su a kaskance yake wato suna cikin kaskanci saboda abinda suka san sun tafka a nan duniya za su tashi a cikin tsoro ubangiji madaukakin sarki a nan yana sifanta mana cewa ranar alkiyama rana ce mai ban tsoro rana ce da kowa zai rena kansa ranar ce da duk mai ji da ita dole ya aje isarsa, duk mai ji da mulki dole ya aje mulkinsa, mai ji da jama'a dole ne ya nemi jama'a sai ya rasa. Wato duk wani abin da kake ji da shi a wannan rana za ka san cewa kai ba kowa ba ne, ba komai ba ne a gaban Ubangiji. Zaka zukata za su kada tsoro a wannan rana. Yaquluna a inna la marduduna fil hajira, a lokacin Ubangiji yake cewa mushrikan larabawa suna mutu suna jayayya suna cewa ashe mu za a mayar da mu rayuwarmu ta farko. Wato rayuwarsu ta farko ita ce rayuwa bayan sun mutu, za a dawo da su kamar rayuwar da suka yi a da kafin su mutu, shine ma'anar al-hajira. Wato za a dawo da mu yanayinmu na farko kamar yadda muke kafin mu mutu. Suna faɗar wannan domin nuna inkari da nuna mutu da kin yadda da cewa Ubangiji zai tashe su. Kamar yadda Allah ya faɗa man yuhyil izama wa hiya ramim, yana cewa man yuhyil izama, waye zai tashi kasusuwa wa hiya ramim bayan ta rabbidige. Shine idza kunna izaman wa rufatan a inna la mab'uthuna khalqan jadida, yanzu a ce idan muka zama izaman kasusuwa muka zama mun rabbidige, za a sake tashin mu a sake yi mana sabuwar halitta. Aida kunna izaman nakhira, yanzu a ce idan mun zama kasusuwa rijijjigaggu, nakhira ay baliya wato rijijjigaggu ko kuma rarakakku, wato katin ya zan ya rarake ta yadda zai zama kamar kusur iska na iya shiga ta cikinsa. Qalu, suka ce idan har za a dawo da mu bayan mun mutu, tilka idan karratun hasara, wannan dawowa za ta zama dawowa ce ta hasara. Wato idan har za a tashe mu bayan mutuwa to mun yi hasara, domin mun karyata wannan ranar, saboda babu abinda zai biyo bayan wannan tashin sai azabar Ubangiji. Kuma saboda anan an yi ta fafatawa da umin yadda shi ne Ubangiji yake gaya musu cewa abin da gaske ne ke yake, kuma ba abu ne mai wahalarwa a gurin Ubangiji ba. Fa inna ma hiya zajratun wahida, tsawa ce guda daya Ubangiji zai, wa ma amruna illa wahidatun kalamtin bidda, wa amrun wato musa ɗaya ce ko kuma umarni ne kwaya ɗaya kamar kyautawar ido. Saboda komai sai ya tabbata, domin Ubangiji yana wakalar da abin da ya ga dama bainal kafi wan nuni, tsakanin kuntin nan fayar kuma. Daga zarar Ubangiji ya so kasancewar abin su sai ya kasance, don haka ba abu ne mai wahala a wajen Ubangiji ba. Fa inna ma hiya zajratun wahida, tsawa ce guda ɗaya. Fa idza hum bis-sahira, shikenan sai ga su a doron ƙasa, wato sai ga su ƙasa ta fito da su, sun fito daga cikin kaburburan su, suna kuma jiran abin da Ubangiji zai yi da su. Kamar yadda Allah ya yi yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna inda bittum illa qalila, ranar da Ubangiji zai kirawo ku fatastajibuna bihamdihi, ku ansa masa tare da gode masa, wa tazunnuna inda bittum illa qalila, kuma ku yi tsammanin ba ku zauna a cikin kabari ba illa qalila, sai dan lokaci kadan, wato dan awanni ne kadan kuka yi a cikin kabari. Saboda yadda za ku ga yayin da wannan alkiyama ta tsaya kan abin da yake cikin ta na ban tsoro, zai sa duk ku manci dafe wanda kuka yi a cikin kabari. Ubangiji yake fa idza hum bis-sa'ira, sai ga su a doran ƙasa. As-sa'ira shine wajhul ardh, kuma ala ma ala al-ard, abinda yake na doran ƙasa shine as-sa'ira. Sannan Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
وأهديك إلى
حديث يا تبتع تكن الحلية تأبون عين بكم مستدرك محاكم مأيتي صلى الله عليه وآله وسلم يناكي ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه ما يكي صلى الله عليه وسلم ينا فلا أشكونا هديث لأبي مكعب يكي سوى من خاف أدلج wanda duk yaji tsoran abin da zai faru to cikin dare zai bar masa zai bar inda yake cikin dare zai tafi wa man adlaja balagal manzila sai ta ci farkon dare to zai ji ta masaukin sa kuwa ala inna silata allahi baliya to taurara lalle hajar ubangiji kadar ubangiji kana da tsada sai ala inna silata allahi janna lalle kadar ubangiji ita ce aljanna sannan yake ja'at ar-rajifa mai girgiza fasu tatba'u ar-rajifa mai bi ta tana binta ja'a al-maut bima fi mutuwa da abinda ta tattara tago arwayar ahmad ubay ibn ka'b yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dhahaba thulutha al-layl qama fa qala ja'at ar-rajifa تبدأها الرادفة جاء الموت بما فيه عبد أبي بن كعب رضي الله تعالى أن يشي إدم من نصر الله عليه وسلم يقصد في إدم ثلثي بيون فرقو نبري سنوشي وتواشي ثلث كريشي سيه تاشي تكن دليل سوى يا أيها الناس اذكروا الله يا قومت عني قبتنا الله قوام بشيش ليجر جزا فسامته ليجر جزا فسامته wanda Allah ya ce tarabat as-sa'a al-qiyama ta kusanto a wani gurin ubangiji ya nuna ta ma zo kawai ata amrullahi fala tasta'jilu al-amr nan na Allah shi ne al-qiyama ya fazo domin duk abin da ya matso ya kusa da zo yayi kusa da zuwa to kawai ya zo kaddara ya zo kuma al-qiyama ta mutu domin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu ana wa sa'ata shahatayn فأشار إلى الوسطى إلى السبابة والوسطى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أيقون تزلل لكي فكان نادى القيامة كما تزلل دنيا الزكية كما منونية تزلل لكي فكان شريك دنيا الزكى دوبة تزلل لكي دنيا الزكية يوسى منونية وزكية الساعة لا تزكي وأن كأني أبن دي ألعش بشي وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي سوى أيقوشي ya nuna kusantuwar al-qiyama to kuma dukkan abin da yake kusa yanzu nan zaka ga ya zo kamar yanda mala'iku suke gaya wa annabi Lut inna maw'idahum as-subh ja'alanta as-subh li-sarif tunda sun zo masa goshin wajen lokacin asuba inna maw'idahum as-subh sun zo masa da farkon dare inna maw'idahum as-subh aida as-subh nan za a halaka sai ke ga kamar abin zai dau lokaci alai ta sulhu bi tariq asuba ba ta kusa ba yan awori ne kike na asuba ba kai tunda kuwa ta kusa to kamar ta zo ne sai ai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ja'at ar-rajifa tatba'u ar-rajifa ke dai girgiza fa ta zo kuma ne bi mata za ta zo maka a lokacin Ubay ibn Ka'b yace ya rasulullahi inna qaya sayyid dari zan sanya salati zan sanya rubu'a salati laka to rubu'in addu'o'i na kai zan yi wa salati a ciki na kasa abinda zan yi na addu'a daya bisa hudu duk zan yi salati ne gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za ka dan kara da ya fi maka alkhairi yace to ya rasulullahi zan sa maka sulusu salati laka ka so ɗaya bisa uku duk zan yi maka zan baka wato talaki ne sai ce da za ka ƙara da ya fi maka alkhairi ya ce ya rasulullahi sulusaini ka so biyu bisa uku duk kai zan yi kai wa talaki Allah ce da za ka ƙara da ya fi maka alkhairi ya ce to duka ma addu'ar kai zan yi kai wa talaki annabi ya ce idan yukfa habbuka wa yukhru dhanbuka in kai haka kuwa abinda duk ya dame ka za a isar maka shi sannan kuma za a dafarta maka zunubin ka tunda ga wannan lokacin Ubay ibn Ka'ab in ya tashi siyamun laili ba naira yake nema ba baya neman wani abu sai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shi ne ita ce addu'ar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata alƙawari in yayi wannan to sauran abubuwan kuma da suka dame shi wannan za a dauke masa wannan ya fada masa haka ne lokacin da ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana fadar haka sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da kawo misalin waɗanda suka fankare wa Allah suka ja da abinda annabawan Allah suka zo da shi na gaskiya suka sa kafa suka tashi tare da cewa sun san gaskiyar annabawan amma kuma sun ci yadda su yi musu biyayya sai ubangiji ya ba da labarin annabi Musa da abin da ya wakana tsakaninsa da Fir'auna kissar annabi Musa da Fir'auna ita ce kissar da ta fi kowace kissa mai maituwa a cikin Alƙur'ani kuma ta zo da salo daban-daban wani guri ta zo da tsawo wani guri ta zo a gajarce wani guri a kawo wani labarin wani guri kuma a faɗi wani daban wanda ba shi aka faɗa a baya ba duk inda za ka duba za ka ga Ubangiji ya yi nascanta wani abin da bai faɗe shi a baya ba saboda haka wani guri za ta yi tsawo wani guri kuma ta yi gajarta kaga anan Ubangiji ya kawo ayoyi kaɗan amma kuma ta kunshi abubuwan da wasu ayoyin ba su zo da shi ba ko sun zo da shi a dunkule ita kuma wannan sura ta ƙara fito da su a bayyane Ubangiji ya ce hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa ya zo maka iznadahu rabbuhu yayin da Ubangijinsa ya kira shi bilwadi almuqaddasi a wani rafi wanda yake mai tsarki wato a wani kwari mai tsarki tsuwa wanda ake ce masa tsuwa izhab ila fir'auna yace tafi zuwa ga fir'auna innahu tsaga lalle shi yayi fishigi fa qul tafi da shi haddaka ila an tazakka shin kana da buƙatar ka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakha kuma in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka fatakha sai ka samu tsoronka fa arahu ayatul kubra sai ya nuna maka a ayan nan mafi girma fa kazzaba sai fir'auna ya karyata wa asa ya saba ya kangare thumma adbara yas'a sannan ya juya baya yana ta fafutuka fa hashara fanada yayi gangami yayi shela fa qala ana rabbukum al'ala sannan yace ni ne ubangijinku mafi a'la mafi daukaka fa akhadahu Allahu sai ubangiji ya kama shi ya halakar da shi nakala al-akhirati uqubar ta karshe wal ula da ta farko inda fi zalika lalle cikin wannan abin da ubangiji yayi mata la ibratan akwai izna liman yakhsha ga wanda yake tsoron Allah ubangiji madaukakin sarki yake bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam labarin annabi Musa cewa ya aika shi zuwa ga Fir'auna kuma ya karfafe shi da mu'ujizozi daban-daban amma duk da haka Fir'auna ya ci gaba da dogewa akan kafircinsa da shishiginsa har Ubangiji ya yi masa samun akhza azizul muqtadir samun gagarbadau mai cikakken iko Ubangiji ya sanya hukubarsa hukuba ce wacce tun a nan duniya kowa ya gani da idonsa sannan kuma ta lahira tana ciki to haka nan sakamakon dukkan wani wanda ya ja da Allah ya rukuma da gaskiya Ubangiji madaukakin sarki zai kama shi sakamakon abin da ya saba kamar Ubangiji yana lallashin ma'aiki ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa kada ya damu da irin cin zarafi da kafirai suke yi masa kada ya damu da abin da yake faruwa gare shi Ubangiji madaukakin sarki ba shi kadai ya sanya a bisa wannan gwadari ba akwai annabawan da suka gabace su su ma sun gamu da haka amma daga ƙarshe Ubangiji madaukakin sarki ya sanya nasara ya zama tare da annabawansa mummunan ƙarshe kuma ya zama tare da 'yan adawa Ubangiji ya ce yin haka akwai izina ga dukkan wani wanda yake da tsoron Allah a zuciyarsa Ubangiji ya hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa ya zo maka ya zo maka kai ne karatu ka ji labarin annabi Musa wasu malamai suka ce hal anan bi ma'ana qad to haƙiƙa ya zo maka haƙiƙa ka ji labarin annabi Musa inna da rabbahu inna da nadahu rabbuhu lokacin da ubangijin sa ya kira shi wato ubangijin sa yayi magana da shi bilwadi almuqaddas a wani kwari wanda yake mai tsarki lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya kirawo shi bayan ya bar madina zai koma masa ya zo da iyalansa yarata wato abinnan yarata gane hanya a wani lokaci sai ya ce wa iyalansa su jira ya hango wuta zai je ya duba ya gani idan wuta ce zai zo musu kuma wani ne a can wanda ya san inda hanya take nuna musu kamar yadda Allah ya kira lamma qada musa al-ajra wa sara bi ahlihi anasa min janibi dunya nara qala li ahlihi kutu inni anastu nara qala li ahlihi kutu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabrin aw jazwatin min an-nar la'allakum tasqalun yace wa iyalanka su tsaya na hango wuta zan je ko dai in zo muku da labari wato in gano hanyar da ya kamata mu bi ko kuma a in zo muku da abinda za ku dafa za ku girki da shi wato in zo muku da garwacin wuta da za ku girki da shi falamma ataha nuriya min janibi suri suri al-aymani min shafi'i suri al-aymani min al-bu'a من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين وبنجي دوك كنت يزو تي تي غورن وبنجي يكراو شي سي يدي اني كيران دا كيفن wannan wadi wato wannan rafi wanda yake ubangiji ya faɗi sunan shi anan tuwa kusa da wata jishiya wannan wadi mai albarka aka kirawo shi aka ce inni ana allah rabbul alamin ni ne Allah ubangijin halitta to kaga ashe wanda ya kira shi shine ubangiji shine Allah ba kamar yanda wasu ke cewa ba wai jiki ce tsaye magana da yana zuwa wata jibishiyar tana magana saboda wai ba su yarda su tabbatar wa da Allah magana da sauti wa harshe ba suna cewa Allah baya magana da sauti baya magana da harshe don haka abinda annabi Musa ya ji bishiya ce ya ji tana magana wato bishiya ce take cewa inni ana Allah rabbul alamin kaga wannan ba zai yi ba annabi Musa kuma ya yarda bishiya ta ce da shi ne ke Allah kuma sai ya yarda ai ko kai da ba kowan kowa ba kaji bishiya ta tsaya take kai wannan kwamba mai ba ƙarya ne ba za ki zama Allah ba to bare annabin Allah cikin ulul azmi min ar-rusul a ce bishiya ta ce ni ke Allah a cikin surat fa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha inni ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a ya za a yi bishiya kai wannan magana ta ce inni ana rabbuka ni ce ubangijinka bishiya ba za ta iya fadar wannan ba kwana lafiya da za ta faɗi wannan sai ta mai da za ta faɗi wannan sai ta mai ba shi nan tajalli ubangiji kawai yayi abinci balamma tajalla rabbuhu in jabal ja'alahu jakkan wa qarrabu sarai ko bare a ce dutsen ya ce ni ne Allah saboda haka wannan maganar Allah ce ya ji kaga kenan da sauti ubangiji yake magana yana magana da sauti yana magana da haraki inni ana rabbuka ni ne ubangiji ka fakhla'na alayka fi bata kalmanka innaka bilwadi almuqaddas tuwa kana wani wato kwari ne tsarki da ake ce masa tuwa wa ana akhtartuka kuma ni na zabe ka fastami' lima yu'a saurara abin da zan maka wa'i da shi duk da shi ya ce inna sa'ata atiyatun kuma alqiyama na nan tafi akadu fiha zan koye ta da tudda kullu nafsin bima tas'a bishi ya tsaya ta koye ga kiya inni ana allah la ilaha illa ana fa'budni ni dine allah babu abun bauta da gaskiya sai ni ka bauta mu wa aqim as-salata li dhikri ka tsayar da sallah dan tunawa da ni duk bishi ya ce za ta fada masa wannan kuma ya ce ya yarda ya yi imani haka za ta yi ba saboda haka abinda ake rubuta a cikin wasu tafsirai aqida ce gurbatacciya aqida ce ta jahiliya wadanda ba su yadda da cewa Allah yana magana da harshen da sautin ba ga sunan kuma a cikin sahih al-bukhari hadisin abu sa'id al-khudri inda ubangiji yake cewa fanadahum rabbuhum bi sautin yasma'uhu al-ba'id kama yasma'uhu al-qarib ubangijin su zai kirawo su da sauti haka yazo a hadisi da sauti na nesa na jin sa kamar yadda na kusa yake jin wato ba irin sautin ku ba da sai an hada da abun kogana sannan na nesa yake a wannan yadda na nesa yake na kusa yake ji haka na nesa yake ji babu bambanci to haka ubangiji ya kirawo annabi Musa alaihi salam fa khala'na alayka innaka bil wadi al-muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha ni na zabe ka wato zan zabe ka in baka annabci don haka ka saurari wahayin da za a yi maka kuma alkiyama tana nan tafi zan koye ta domin kowa a yi masa kakayya da abinda ya aikata fala ya kudannaka anha man la yu'minu biha wa taba'a hawahu fatarda kada wanda bai yi imani da alkiyama ba ya shige gaban ka ya hana ka imani da alkiyama ka ainihin fatarda ka halaka sannan ubangiji ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannun nan naka na dama qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahus biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yace ai sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogaro akan ta wato idan na gaji ina tsayawa akan ta ubuta wa ahus biha ala ghanami kuma ina kado wa dabbobi na ciyawa su ci in kora su wa li fiha ma'arib ukhra kuma ina da buƙatu daban-daban da nake yi da ita al aqalla zai rike ta kuma dan ta zama mun makami saboda fuskantar ruwan gugu haka ina da buƙatu na daban-daban da nake yi da ita ala alqiha ya Musa to daga nan ubangiji ya ce zaba shi mu'jizi wanda da su zai tunkari fir'auna shine ubangiji yake gaya mana anan inna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas ubangiji ya kirawo shi a wani rafi ko a wani kwari wanda yake da tsarki suwa wanda shine suwa anan da muka gaji al'adar tuka takalmi idan za a wuce ta waje gaban wani babban mutum a da can har wannan ayar wa akhla'na alayka ikhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wasu malamai sun rika hujja da ita cewa annabi Musa Allah ya ce saboda ladabi ya ce da takalmin to haka duk wani wanda zai wuce daga gaban wani babban yana gefan hanya shi wucewa kawai ne sai tuka takalmin sa sannan ya wuce in ya wuce sai ya saka saboda Allah ya ce wa annabi Musa shi ma ya tuka takalmin ka duba wannan kiyasi da mutum ya yi kiyasin kansa da Allah tunda Allah ya ce annabi Musa ya tuke to kai ma ka tuke to shi ma annabi Musa Allah ce masa ya tuke saboda yana alwadil muqaddas ai ba gaba ɗaya Allah ce kai ka zama da ba takalmi ba ko rayuwar annabi Musa zama ya sai ba takalmi a wannan gurin sai dai ka yadda kofar gidanka wadin muqaddas tuwa ne to sai kai mun mu'amala da aka yi wa annabi Musa amma kai gidanka duk kwata ko ba gidanka duk kwata ga shara ga bola kuma ka ce sai ma sai an tuba takalmi za a mutu saboda ka ga wannan kiyasi ne ma alfari kiyasi ne ma alfawari ga fari kuma wato bambance da ke cikin kiyasi ya yi yawa saboda haka ba mu tun cewa dan mutum zai wuce akwai wani babba a kusa da shi ya kira takalmin kuma wannan ba shi ne da dabin ba sai ya kira takalmin ya wuce in ya wuce mai gwalo ko ya zage shi a zuciyarsa kaga cewa takalmin zai amfani ba ubangiji yake izhab ila fir'auna innahu tagha ka tafi zuwa ga fir'auna yayi shishigi ta wuce iyaka domin yayi da awar shi Allah faƙon ka ce da shi hal laka ila an tazakka shin kana da buƙatar ka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika maka jawo goranci zuwa ga ubangijin ka fatakta ka samu tsoronka ka duba irin wannan ladabi a can a cikin suratu baha ubangiji ya gaya wa annabi Musa da Haruna abin da za su gaya fir'auna ku kula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana mai laushi amma ubangiji bai gaya mana wace irin magana ce za ta yaya za su masa magana mai laushi ba sai anan ubangiji sai fasa mana ga yadda maganar ya kamata ta kasance kaga wannan aya guda biyu هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. كان نورا من ايرين حكمه da ya kamata mu wa'azi ya zama yana ka duba a yanzu duk a doran kasa ba wani mutum kamar masu ne tsarki ne daraja kamar annabi ba babu shi babu kuma mutumin da dagawar ta kai irin ta Fir'auna babu shi zai yi Fir'aunancin sa amma an wuce shi an riga shi to amma ga shi Ubangiji abin da yake ga annabi Musa ya gaya wa Fir'auna hal laka ka duba cikin siga ta arabi wato kai ba umarni ya bashi ba yana jin sarauta yana jin kasaita yaya za a yi mutumin da ya rayu a gidansa ya tashi a gidansa sun toshi aka yi sai yanzu yana bashi umarni ka san ba zai saurare ka a haka ma sai da ya goranta masa alam nu rabbika fina walidan wa labista fina umraka min umri tafini ba a gidan nan muka rene ka ba a gidan nan ka taso ba duk da ba wannan ladabin da ya masa ko kaddara kuma ba ladabin ya masa ba me zai gaya masa kenan sai ya kawo masa a tiga ta kai halaka bai ce ji tsoron Allah ba sai ce halaka kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya gaya wa bakinsa ala ta'kulu ki ba ba fa ki ba bai ce ku ci ba saboda baya daga cikin dadabi fa ba na sama da kai ubani to da annabi Musa sama yake da Fir'auna ba ma mu karana kaga ran ma tayi nisa wannan annabin Allah ne wannan kuma mugun kafiri ne amma duk da haka shi Fir'auna a lokacin yana jin sama yake da kowa alaysa bi mulku misr wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tusiru am ana khayrun min hadha alladhi huwa zalim wa la yakadu ki ba mulkin Masar gaba ɗaya na hawo bane ku duba gidana ƙorama ce take gudana da kake ku duba irin sarauta da kafaita da ɗaukaka da nake dashi ni za ku kwatanta da wannan wulaƙantaccen annabi Musa ke ce wulaƙantaccen wanda ko bayani bai iya ba da ƙarshe Allah ya tabbata fa qawluhu fa ata'u yayi wata da hankalin mutanen sa suka yi masa da to amma annabi Musa alaihi salam cikin ladabi yake da shi har naka kaga kenan yana nuna masa cewa buƙatar ta kace ba ta wa ba wanda kuma haka mai karantarwa ya kamata ya zama kodin shi ya nuna wa jama'a buƙatar ta su ce ba ta ci ba kira yake zuwa ga ubangijin sa ba kira yake zuwa ga kansa har naka sai ce ila an tazakka zuwa ka tsarkaka kaga bai ce kana da buƙatar in tsarkake ka fa sai ya nuna shi ne zai tsarkaka da kanka kaga wannan ba akwai ne da cewa yi zo in tsarkake ka zo in wanke ka zo in gyara ka to sai ya maka rashin kunya sai ya nuna a'a shi ne zai tsarkaka in ya ga dama sannan ya ce wa ahdiyaka ila rabbika sannan kuma ya kawo masa magana ta zikiya tsarki shine annaba wa tahara wato ka samu daukaka ka samu habaka ka samu tsarki ka wanku daga dukkan kurakuranka kaga kenan yana masa wani arzi wato yana masa tayin wani abin da zai kara masa matsayi ne ba abin da zai yi kaka da shi ba sannan kuma yace wa ahdiyaka kaga anan sai ya shirya sai ya jingina shirya zuwa ga kanka sai wa ahdiyaka kan ya jingina tsarkiyar zuwa ga Fir'auna karan kansa nan kuma sai ya jingina tsarkiyar zuwa gare shi wato in zaman maka jagora kullun jagora gaba yake yana cewa ga inda za a buga inda za a ka haka sai ya jingina jagorancin zuwa ga kanka yace ila rabbika zuwa ga ubangijinka kaga bai nuna masa cewa zan yi maka jagora zuwa ka dini ba ko zan yi maka jagora zuwa ka ga girma na ka da daukaka ka ko ka bani wani abu naka a'a zan maka jagora zuwa ga ubangijinka kaga tun daga nan ya fara nuna masa yana da ubangiji ba shi ne ubangiji ba akwai ubangiji wanda yake nashi fatakka sai ka samu tsoron Allah tsoron Allah baya samuwa sai an san shi shi yasa ya ce wa ahdiyaka in yi maka jagora zuwa ga san Allah in ka san Allah to lokacin zaka samu tsoron sa don haka abinda nake so in yi maka shine in sa maka khashiya ta ubangiji a zuciyarka
فأراه الآية الكبرى ينونا متى آية وتو آية ما في جرمة شيني أبن دي ينونا متى ألوك سن نهن ننسى وكما أبن دي ينونا متى لكن لك آية ويدا أبيدي ما أكتن تلكي يباش كما ذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه وأن مجوجين القدابين أبيدي يباك زواغا فرعون لمتانا فكذب وعطا أما بدا هكو فرعون إكر يتا يتاقى ثم أدبر سنة يجي بايا يسعى ينا فافتكا وتفافتكا يدبيت السجاء النبي موسى عليه السلام وهك يشي لا أدي أتتروا جسا وثمت أعفا أتتروا جسا وثمت أعفا سنة أذو أيك الشرندو أتارو أرانا دا النبي موسى عليه السلام يشي أذو أفوا يبدا بسيسا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى أثار مكان إعلان الإيد سننكما جلوكة تنهى إيدوك ثم لحى أثار مكان يسمو قوى يزيل ذكي أبنى وشين يتسر مطعفة أنكما يشي لا يشي أنا ربكم الأعلى نيني أبنجزنكما في توقفة أتنبا يشي ما ألمت لكم من إله غيري من سنكنا دون أبن بوكابة بانوا to yanzu kuma bayan shekara 40 kamar yadda zo hadisi bayan shekara 40 kuma sai yake ai babu ma wanda babu ba wani ubangiji da yake shi wato in ma kuna da wasu abubuwa da kuke kautawa a kika sanin ku wato ɗan gudu ɗan guma ka to duk kananan ne ni ne babba fa aqadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula ubangiji ya kaba shi ya halakar da shi ya dunyar da shi a cikin ruwa نكال الآخرة أكبر مجنة ستكري في إلنا أنا ربكم الأعلى والأولى دوجة مجنة ليتفوقوا ما علمت لكم من إله إن في ذلك لإبرة لمن يخشى لأن أتكي ونن أبن دخل الله مدعو في جنة يين على كد فرعون أقوي إذنا جدتك ونمي سورة الله أقوي إذنا ببأتك ونن آيوي لأبن دي وكان سكان النبي موسى كفرعون وندا zami tsokaci a kanta musamman ma da aka samu wani cikin wannan al'umma har rubutu yayi akan cewa Fir'auna ya mutu ne wanda ya risala ya ce Fir'auna bai mutu kafiri ba Fir'auna mumini ya mutu wanda al'qur'ani ya karyata wannan magana ayoyin al'qur'ani duka suna ainihin karantiya da wannan magana ta shi al'qur'ani ya nuna Fir'auna ya mutu kafiri ubangiji ya kama shi da laifinsa na farko da na ƙarshe kuma ya sanya shi ibratan wato ya zama izina ga wanda duk yake jin tsoron Allah a zuciyarsa sannan ya zama izina ga dukkan wanda zai bi kirji ya ce ki Allah wanda gashi nan muna ji sai kaga mutum ya da ya bi kirji ya ce ki Allah wai saboda ki yayi tudu ya kai wani mataki na zai iya zama Allah kuma mutumin nan a ci gaba da yarda da cewa musulmi ne duk mutumin da zai yarda shi ya zama Allah ko zai ce ni Allah ne to kafiri ne ba ya da bambanci da Fir'auna idan dai ubangiji ya kama Fir'auna da maganar sa ta cewa ana rabbukum to duk wani ma da zai ce shi Allah ne to shi ma haka ubangiji zai kama shi don haka babu wata aqida a musulunci da za ta iya tsawa wai ka ce kai Allah ne ko kai ubangiji ne kuma matsayin ubangiji ka bawa kanka kuma a cikin gaba da kallon ka a matsayin mutum bal har ma a rika kallon ka wani mai matsayi tunda a tarihi an samu wadanda suka yi wannan abin nan wato suka yi irin wannan kafatariya suka tara arado abin nan da arado da ka suka ce su Allah ne kuma aka ci gaba da ganin su a matsayin su rawani har ana girmama su da kuma wannan gaba ɗayan rushe addini ne dai har wani zai ce zaman Allah to mun ga kuma amfanin la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah ta zama ba gaskiya ba tun daga wani ma nan zai zama Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya mana jagora ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wani yana cewa na manta ban faɗi yau nawa ga wata ba haka ne ina murnar Allah madaukakin sarki ya sake haka fuskokin da ya sa annabinta yau sha hudu ga watan Zulqa'ada hijira ta ma'aikata sallallahu alaihi wasallam 1431 to nawa ga wata kuma na bature 22 ga watan 10 miladiya ta 2010 saboda haka yanzu dai an fada wani yace kira takalmi a makabarta ya halatta na sunna shi ta zo da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani da ya shiga makabarta da takalmi cewa ya tsiri muke da tsakkan kaburbura da suke kwance da wannan kaburbura da takalmin ta wannan kuma iyaye haƙƙin waɗanda suke cikin kabari kamar yadda ka san ba za ka keto mu nan da takalmi ba ba wanda za ya dai keto wani ya keto mu nan da takalmi to haka su ma suna da wannan hurumin da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da haka idan akwai abubuwan da suke masu cutarwa kwalabe ko kaya ko wani abu a gurin ba laifi ba ne da mutum ya saka izini ne ya sa shi ya saka idan kuma gurin lafiyayye ne babu wannan jira da kyau kwatanta hakan sai wannan kuma da yake cewa shin ba za a ce Fir'auna shi ne ya fi fajirci ba ai duk abin da Fir'auna ya yi waye ya ja shi zuwa ga wannan shedan ne yana daga cikin rundunar shedan saboda shedan shi ne a gaba sai wani kuma da yake cewa dangane da hadisin da ya gabata na Ubay ibn Ka'ab shine yake cewa malam idan yanzu mutum ya idan muka yi koyi da Ubay ibn Ka'ab a cikin yamul lailin mu shin za mu samu waccan falala da aka yi bayani a baya na'am za ka samu insha Allah ba a ce ta kadaita da shi Ubay ibn Ka'ab ba shiryarwa ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wanda kuma duk wani wanda ya ji wannan ya yi koyi da shi zai samu haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a binnan kai Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ya bayyana wannan a cikin littafin Qa'idatul Dalila fi Tawassul wal Wasila idan ana tunawa mun karanta wannan sai kuma wanda yake cewa yaya kaifiyar salatin da Ubay ibn Ka'ab ya yi wa manzon Allah a cikin sallar dare salati ba Annabi ya koya ta bai dace salati ba shi Ubay ba ya cikin su ne a cikin su za ka abinda Annabi ya koya musu salatin Ibrahimiyya shi za ka yi ba na ka za ka kai kiro ba ko kuma ka yi salatin mutanen ka ai salatin addu'a wato salati lokacin da ka zauna za ka yi addu'a maimakon haka ko ka kawai ka yi ta salati maimakon ka yi addu'a ka gama qiyamul layl za ka yi addu'a maimakon addu'a ka yi ta bawai a cikin sallah wurin addu'a ka yi salati ba na wannan ake nufi ba a'a ba cikin sujjada ba sai wannan shi kuma da yake cewa dangane da labarin hasumiyar masallacin nan da ta tashi sama kanta malam daidai gaskiyar lamarin kuma shin a yaya za mu kalli abin saboda ɗan bid'a sun kafa mana hujja da wannan wajen yin zikiri da murya ɗaya da ma ƙyallan ya kamata ka ce da ƙyallan ma wato wanda yake takarai wanda bai san yadda zai bi diddigin abu ba shi ne zai ma yarda da haka labarin yi ko sanda na gan shi an sake a YouTube an san YouTube da wuri da kowa yake sa karkitansa da abinda kake da shi mai kyau da mara kyau zan za ka iya sawa in ka gada maka ta da ke in kana maka ta ma na baka ba wani abin da ya fito daga YouTube kamar ya fito daga suratul bakara ba ko suratul tauba to wannan abin da aka jefa a cikin YouTube babu wani wata kafar watsa labarai ta duniya tsakanin ta musulmi da ta arna da masu bin kwakwabi da keke da masu kwakwale-kwakwalen labarai babu wata kafar yatsa labarai da kuma kada su san wani abu irin wannan zai faru wanda ba a koye ba a bainar jama'a kuma a ƙasa kamar ta Nepal sannan kuma duk kabarin wata labarai su yi shiru sai YouTube ne zai gaya maka ya kamata ka tambaye kanka in dai har haka ta faru to da ka ji shi kana buɗe BBC za ka ji kana duba Al Jazeera kada ra ta BBC ta Arnaji to ka buɗe Al Jazeera za ka ga shi Al Jazeera ka ga wai ba ta Arnaji to da za ka ga labarin saboda haka wani abu ne wanda a yanzu a technology wanda duk ya san harkar technology da computer ya san abu ne da sauki abu ne mai sauki a hada wannan hoton in ka ga dama kai ma in ka je kai karatun yadda ake hada software din da waye da waye za ka iya hadawa wanda kuma suke za su gaya maka wani abu ne mai sauki a hada maka wannan shi yasa na yi ta bincike a manya-manyan website ma na duniya ko zan gana ba ma wanda ya damu da ya anan ma Najeriya ke ta site in dai yan Najeriya wato duk wani shirme a nan zai fita fi sauran duniya ba duk ba a ma damu da shi ba wani ne can ya yi firmansa ya zo ya saka shi kenan magana ta wuce wanda ya gani ma ya ce kai ka ga wani ya rubuce shi in go kula akwai igiya a jikin igiya ne aka gata yayi ta fito da abin har da kibiyoyi ma ya rika nuna yake kaga da wani wata igiya ce dana a jikin igiya ne an sa na'ura ne tana jan abu wannan kuma Allah din zaka yi dau sauti ka sa wanda ya sai da ake sa background sound a cikin abu ya zo wannan karatun da muke aka ga dama sai a ratsa wani sauti a cire nawa a sa wani sauti daga wanda duk san harkar sauti ya san wannan abu ne da suke zaka wannan tunda ba wani ka gani bakin sa yana yi ba kawai dai haka kake ganin dudurudu haka na mutane kuma kana jin sauti to akwai wani wanda yake cewa da ka gani ka san wanda ya rena hankalin mutane ka ga fa nan igiya ce rika sa karo yana ta fitar da ita sannan kuma a tambaye da zaka yi ya akai ginin hasubiyar tankolin har aka ji tankolin an ce wai sai zaka abin da zaka dora wannan dan hular to ya akai da bai suka yi ginin suka yi ta har ta kai karshen abinda suka taka suka dora bulo din karge sai suka taka shi su dora ta kaga wannan zai zaba ka cikin kariya ne ita ba hasumiyar wani ne ya zaba ya tare musu da ita ko da ka kariya ne sannan baka ga wani an yi hira da shi a yan Nepal ba wanda ya ce ni a gabana akai ko abu da ya gani aka ba wata watsa labarai an ji ana hira da cewa ya ce ni a gabana akai duk ba sannan abu na ƙarshe idan ya zama addininka ka rasa kama masa hujja a alkur'ani a hadisi sai ka samu wani abu a YouTube shi ne addininka ya kamata kowa ba ya gane ka yanzu kamar kana shelanta wa duniya cewa ba kai fa ka rasa makama kana addini shekara da shekaru sai yanzu ka samu hujja saboda haka wannan labari ne na ƙarya labari ne mara tushe mara asali ba za mu bauta wa Allah da irin wannan ba a ce wai wannan shi zai sa mu rika yin wani abin da ba ya da hujja a addini kawai saboda YouTube wanda za ka iya ganin batsa a ciki za ka iya ganin komai a ciki a ce wai shi ne za ka rako zo abin da zai zama hujja abin da bai tabbata ba ba ka da wani source ba ka da wani wata madafa kakkarfa da za ka iya hujja da ita ka ce gashi ko kafa watsa labarai an je an yi hira da jama'ar gurin an yi wa duk ba ka da wani saboda haka wannan ma wata ni'ima ce ta Ubangiji ya kara tsiraita wani wanda suke bid'a a kara fahimta cewa a bid'a nan ba ta rasa kuma yanzu madafa yanzu kuma da irin wannan tatsuniyar ake mata hujja to abinda zan rufe da shi da ya kamata a ce tun farko ma na yi magana wasu ku da dama sun ji abin da ya faru a cikin azumi ranar daren 17 ga watan Ramadan akwai wani la'anannen mutum da ake kiran shi Yasir ibn Yahya al-Abi ko Yasir al-Abi wani koraren mutum koraren kasar Kuwait ne mutumin Kuwait ne kasarsa ta kore shi ya gudu Ingila kawai a wannan lokaci sai ya yi tunanin baraya ci mutuncin na Aisha ɗan shi'a ne saboda haka sai ya tara dandali ta tara dangane na ƴan Shi'a, malaman Shi'a da mabiya da ɗan bokon da mawaƙan, yace zai yi bikin tunawa da ranar mutuwar Aisha ko murna da mutuwar Aisha. Ya yi taro a cikin Ingila, ingarin Ingila, a nan ya yi taron. Aka sa a kafofin watsa labarai, aka zazzage na Aisha da Abubakar da Umar da Usman da Hafsa, aka ci zarafinsu a cikin mutuncin zagi na fitar hankali, har ya fito yana cewa shi yanzu ya yi imani. A yanzu ɗin nan da yake magana, yake so a yanzu ɗin nan da yake magana, Aisha tana can a tsakiyar wuta, an ɗaure ƙafafuwanta, tana cin mushe, tana cin gangan jikinta. Kuma Aisha ita ce ta ci amanar manzon Allah, ko ba ta yarda da annabcinta ba, kuma ita ce ma ta yi masa sammu, ta sa masa guba a abinci ya ce musu. Wasu mawaƙa daga cikin suka tashi suka yi watsa-watsa, suka yi zage-zage, suka zazzagi manyan sahabbai da Aisha aka yi kasan. Shi duniya ta ga wannan, wanda suka ga abinda aka ciro a kafofin watsa labarai sun ga wannan. Da shi asalin wannan mutumin ɗan Shi'ar Kofi ya sha yin fare-fare irin wannan, wanda har ta kai ma gwamnatin Kuwait ta kama shi ta kulle shi. Daga baya aka ce an yi abuwa ga waɗanda suke ɗaurarru, sai ya samu ya shiga cikin rububin waɗanda aka yi musu abuwa. Daga nan sai ya gudu, sai ya gudu Ingila. To shi ne a wannan azumi, lokacin da mutane suke komawa ga Allah, shi kuma ya ce su zai yi wannan tiyata. Ya tara mutane, aka zazzage da Aisha a cikin mutuncin, wai murna da ranar da Allah ya halaka Aisha. To hankalin duniya duk ya tashi, aka yi ta ainihin lassoci a Kuwait, aka yi ta gangami da tarurruka, wanda har ka sa ita gwamnatin Kuwait take ta kwace yar kasanci da yake da ita. Wato ya zama yanzu ba ɗan Kuwait ba, ya zama korarre, yanzu ba shi da ƙasa a duniya, sai dai can waɗannan ƙazaman su ci gaba da riƙe shi. Saboda haka aka kwace jinsiyarsa, shi kuma jin an yi masa ma haka, ya saki shagal ɗinsa ta zagin sahabbai. Saboda haka ya buɗe wata kafa ta yatsa labarai, wanda ita kuma aikin ta kawai za a ci gaba da zagin, wanda yake nuna maka ba shi kaɗai ba ne, akwai wasu tare da shi, kuma wanda yake nuna maka plan ne, wani tsari ne da aka yi, ba wai yanzu ne aka tsara sakin wannan tanashin ba, daman tan an shirya ta, sai bayan an gama wannan taron an ci mutuncin da na riga sai a tafi. Wannan shi ne abin da ya faru. Duniya ta yi ta, aka yi ta tarurruka da program iri-iri, malamai suka yi ta hudumomi, duk da anan kasar da yake akwai karancin wutar lantarki, mutane da yawa ba su ma san da ake ba. Sannan abubuwan da suke damun jama'a, abincin da zaka ci, ya sa ba a bada mu abin da yake faruwa a duniya ba. Amma gaskiya duk hankalin duniya sai da ya tashi, hankalin duniya sai da ya tashi, ba wanda bai ji maganar nan ba hankalin sai ya tashi. A ce yanzu a duniya akwai wanda zai kara gangami, kawai ba da wani abu da ya ci cikin na Aisha, matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nisa'i ilayhi, matar da yafi ko yafi so a duk duniya cikin halitta, in banda mahaifinta ba wanda ya fi irin ta. Amma aka taru aka yi gangami da asibiti shi. To duba da irin hayaniya da aka yi ta yi da lassoci da malamai suka yi ta yi, da kuma yadda addinin Shi'a ya ƙara fitowa tsirara, wanda ba su san Shi'a ba suka fahimta. Don yawanci zaɓaye wawaye da wasu wanda suke ƴan ƙauyen addini, in kai musu magana cewa shi annan ba sa son sahabbai, zagin su suke sai ki a'a, ba zagin su suke dan shi amma zai ce baka, mu ba ma zagin sahabbai, saboda shi a gurin sa waɗannan da yake zagi ba sahabbai bane. In ka ji dan shi a yake maka ba na zagin sahabbai, abin da yake nufi wanda nake zagin ba sahabi ba, za ka riba zagi sahabi ba. Kamar ahlus sunna ne da ya zai ce ba na kin waliyai, a akwai wasu mutane da baka yarda da waliyai ka kasu ko. Saboda haka waliyan gaskiya ba makin shi. To shi kuma ɗan Shi'a da yake baya son sahabbai sai ce maka it ba na zagin sahabbai, saboda shi bai yarda su ba waɗanda sahabbai ba, sai da bai yarda sahabbai ba. To wannan ta sa ga magarin shi'a wanda kawai haihuwarsa aka yi a shi an ce ba su san cewa menene shi'a ba ba a karantar da su sun fahimce ta hakikarinta ba ana ta musu rufa-rufa wannan ta sa suka gane dubunnan mutanen da suka bar shi'a suka da sunna Allah ya yawa a dalilin wannan taron da shi sai fadar Allah ta da sadaka da Allah yake cewa innal ladzina ja'u min ikti usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum waɗanda suka yi muku kage wasu ne daga cikin kakku da su sharri ne gare ku alkhairi ne gare ku sai kuma ya tabbata alkhairi ne gare ku za ka yi bakin ciki wani ya fito a kafar watsa labarai da duk duniya ake ganin sa yana zagin nan Aisha in kuma ka duba ta wani bangaren kaga cewa yana ƙara tsiraita addinin sani yana ƙara fito da mummuna a kidan sani mutane kuma na ƙara ganewa na ƙara barin abin da yake sai kuma kai kare to daman Imran ibn Husayn yana cewa Aisha radiyallahu ta'ala ana lokacin da dan wuyan da ya bace akai ta nema har Allah ya saukar da ayat taimama yake cewa ba wannan ne farkon alkhairin kuma ya ala abubakar to haka nan ala abubakar alkhairin su ba zai bushe har alkiyama ta ji zamu kaga nan alherin su yana daga cikin alherin su hakan ta faru mutane da dama su ta dawowa hanyar Allah su ta dawowa sunna mutane da dama a Bahrain kasar Bahrain da kuma ainihin gabashin kasar Saudiya Aqsa da Qatif da dama sun dawo sunna dubin ne ba san ba wani yake wani da ya bugo waya a karatu safa yake ba dalilin da yasa ya koma sunna yace wani ne ya same shi cikin halin sunna yace ka duba mutumin nan ya zagi uwar mu'mini Allah ya ce mata uwar mu'mini kuma ya zage ta sai yace ina Allah yake haka yace a baka san Allah ya bata wannan mukamin ba yace a shi bai sani ba in kuma an nuna masa alqur'ani to ya bar shi a wallahi bai sani ba ya dauko suratul a'zab aya ta 6 annabi wa auladul mu'minin bi anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum ya karanta masa yace yanzu wannan qur'ani yace qur'ani ne kace yace to wallahi ya bar shi a ganin yadda ake ta tururuwa ana barin shi'a tasa limaman shi'a na duniya suka ga ya kamata su wani abu dole ne su fito su nuna cewa ba haka ya kamata a yi ba a kyauta ba da aka zagi matar annabi suka yi rubutu yan ahlus sunna suka ce ba mu yadda ƙananan ƙananan su faɗa ba manyan su fito su yi magana irin su sustani irin su khamla'i suke su yi magana to shine khamla'i sai aka ce ya fito da fatawa da ya samu kuma labarai har jazira sun nuna sun faɗe ta ya fito da fatawa ya ce bai dace ba a riƙa taɓa shugabannin ahlus sunna a riƙa cin mutuncin matan annabi to ahlus sunna suka ce ba mu gamsu ba na farko bai dace a taba shugabannin ahlus sunna ba shi ya yadda baya ciki ba shugabannin sa bane sannan a taba matan annabi bai ce ummahatul mu'minin bai ce ba mu yadda a taba ummahatul mu'minin ba bai kira Aisha ummahatul mu'minin ummul mu'minin ba sai ce matar annabi sai da matar sa sai amma wannan matsayin ya tsaya ya kata ba sannan kuma bai yi magana akan shi wancan la'ananne da ya fito ya tsike ne wa Aisha ba bai ce a wannan mutum ga sakamakon sa ba sai ya yi buris ya tare sai ka faɗa mana wannan mutum kuma da ya tsike ne wa Aisha da shi da ɗan tawagar sa ne ya matsayin sa abun ka sai bai ce komai ba anan sai kuma bai yi magana ba akan da ka tafan su dan abin da duk ya faɗa din nan yana cikin da ka tafan shi a manya-manya irin su biharul anwan na majalisi a kawai tabi a siratul mustaqim haffata ni akai guda ɗaya fasulun fi ummi shururi wai fasalin da yake magana akan uwar sharranci sharranci ita ce ai littafan shi'a irin tafsirul ummi ita suke da zagin na Aisha to kai mana magana akan da tafan ku da kuke girmama malaman da suka rubuta su ne matsayin wannan da tafan ko kuma ku fito ku yi zanga-zanga ku kona kanan za mu fahimci cewa kun bar ranta daga wannan aƙida amma wani rufa-rufa da ta iya duk ba za ta yi amfani ba nan ahlus sunna sun riga sun fahimci saboda haka ahlus sunna suka ce magana ta kamla iya ba ta isa ba sannan kuma da ya yi magana kawai sai aka ban sake ta ta bi iska in ka shiga wani sa'id ɗinta wanda yake official ne na